This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 12 ga watan Oktoba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a wannan makon shirin zai ci gaba da tattaunawa akan zanga-zangar da aka yi ta kwanan nan a Najeriya, inda bakin da shirin ya gayyato suka baiwa gwamnati shawarar samarwa matasa aikin yi, wanda abu ne da zai yi tasiri kuma zai magance matsalar tsada zaune tsaye. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. To amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Kungiyar ma'aikatan likitocin masu fama da tabin hankali na Amurka ta ce yayin da zaben Amurka yake da dakaratowa, mutane suna dada fuskantar damuwa ba tare da la'akari da jam'iyyar siyasar da mutum yake nuna goyon baya ba. Labaran zaben da ake yawan yadawa, muhawarar da ake tafkawa mai sanya damuwa da tunani akan makomar kasar, duk suna tasiri ga lafiyar kwakwalwar mutane. Wasu masana halayyar dan adam sun bayyana shi da election stress disorder, wanda za a iya fassara shi da matsalar damuwar zabe. Zaben da za a yi a ranar 5 ga watan Nuwamba yana sanadiyar haifarwa akalla sulusin al'ummar Amurka da aka tattauna da su damuwa. Kungiyar likitocin masu fama da tabin hankali na Amurka ta ce wasu likitoci masana halayyar dan adam sun ayyana shi da matsalar damuwar zabe. Yanayin al'amuran da ke faruwa a fagen siyasa, tattaunawar da ake yi akan zaben ya dada daukan dumi, sannan ya dada kawo rarrabuwar kawuna. Wannan shine musabbabin damuwar da mutane suke fama da ita. Matsalar siyasa tana shafar bangarorin rayuwar mutane da dama, a cewar wani professor a bangaren kimiyyar siyasa a Jami'ar Nebraska, Lincoln Kevin Smith. Yace kashi 4 zuwa 5 na Amurkawa ne suka bada rahoton samun matsalolin zamantakewa akan siyasa har da wuraren aiki. Binciken na Smith ya nuna cewa matasa da ma waɗanda ra'ayinsu ya bambanta da na mafi yawan al'umma, sannan da mutanen da ake damawa da su a cikin siyasar dumu-dumu sun fi kasancewa cikin haɗarin fuskantar damuwa akan siyasa. Hezbollah ta ce ta yi lugudan makaman mizal da suka auna wani sansanin sojin Isra'ila a ranar Asabar, a daidai sa'ar da dakarun Isra'ila suke ci gaba da fafatawa da mayaka a Lebanon da Gaza a ranar Yom Kippur, rana mai daraja a addinin Yahudu. Mutane sun dauke kafa a buranan da ke kewaye da Isra'ila, yayin da kasuwanni suka kasance a rufe, an kuma dakatar da zirga-zirgar jiragen sama da motocin sufuri na kasuwa, yayin da Yahudawa suka dukufa yin azumi da addu'o'i a ranar da ake ayyana shi da ranar neman rahama. Sai dai kasancewar kasar ta Isra'ila tana yaki da Hezbollah da Hamas, dakarun Isra'ila sun ci gaba da fafatawa a yankin arewa da yankin kudu a daidai lokacin da kasar take fuskantar suka akan raunata ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya masu aikin tabbatar da zaman lafiya a Lebanon. Kamfanin dillancin labarai na AFP ta ba da rahoto cewa Hezbollah, wacce ta rasa shugabanta da wasu manyan kwamandojinta a wasu hare-haren Isra'ila tun lokacin da aka fara yaki a Lebanon, kungiyar ta faɗa ranar Asabar cewa ta kai farmaki da makaman mizal a wani sansanin sojin Isra'ila a kudancin birnin Haifa. Mayakan Hezbollah sun yi niyyar auna inda ake sarrafa abubuwan fashewa ne da suka kai har makaman na mizal, abinda kungiyar ta faɗa cikin wata sanarwa kenan. Mazauna jihar Florida sun bi kan titina inda ruwan da yayi ambaliya yake kunce don tattara tarkace da kuma duba irin barnar da guguwar ta yi a gidajensu. Bayan da guguwar Hurricane Milton wanda ta sauka ranar Juma'a a wuraren da ke gabar teku wanda daga baya ta rikide zuwa mummunar tornadoes. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya bada rahoton cewa akalla mutum 10 ne suka mutu, sannan masu aikin ceto suna ci gaba da ceto waɗanda suke raye. Amma mutane da dama sun bayyana farin ciki cewa Milton bata yi muni sosai ba. Yankin Tampa dake da ƙarancin mutane sun tsallaka rijiya da baya yayin da guguwar ta sauka. Lamarin da masana kimiyya suka yi fargabar irin barnar da suka yi tsammanin za ta yi a nan. Gwamna Ron DeSantis ya yi wa mutane gargaɗi da su kiyaye, sannan kuma ya yi bayani akan irin barazanar kariyar da ke tattare da turakun wuta da shiga cikin ruwa, inda ya ce zai iya kasancewa akwai abubuwa masu hatsari suna yawo a ciki. An yi wa mutane 260,000 mazauna birnin St. Petersburg gargaɗin cewa su tafasa ruwa kafin su sha ko su yi amfani da shi har sai zuwa akalla ranar Litinin. Rasha ta faɗa ranar Asabar cewa ta daƙile har-haren jirage marasa matuƙa 47 da Ukraine ta yi yunkurin kai mata hari da su.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa ne akan zanga-zangar da ta faru a Najeriya watanni biyu da suka wuce, inda muke sauraron shawarwari daga wurin mahalarta zauren. Sanata El Jibril Doguwa yake bayanin muhimmancin koyar da darasin da'a a makarantunmu, da yadda za ta yi tasiri a lokacin da ƙasa za ta tsinci kanta a cikin zanga-zanga. Ga Sanata El Jibril Doguwa.
Ai yanzu da wannan balagirar ta zo ta matasan nan, shine ayi daga fito da cewa waɗanda suka yi kokari a maida abin nan wato ya zama aladoli, ba zan iya manta da kokarin da ita Professor Rukayya ta yi ba lokacin tana minista, domin a lokacin da aka dinga irin wannan abin cewar a shigar da abin nan yaran na a fara koya musu kaza, a fara koro koya musu kaza, to kaga da ayi kenan da yanzu ta kila an maida hankali da ya rige mana, domin waɗansu da yawa yanzu da su fi tutar nan ta rashe ba, domin sun san da cewa daga daga tutar rashe kai ka san da cewa kana nufin wani abu ne na kasa. Sai kasa ta tambaye ka menene kasa ba tai maka ba har za ka je ka daga tutar wata kasa a gida. Saboda haka ba za mu ce muna ganin laifin su yaran kai tsaye ba, shin saboda an ma ilmantar da su cewar ga hadarin daga tutar ba a koya musu ba. Kuma wannan civic education din da nake gaya maka, wanda zan iya ce da kai darasin koya da'a gare ka ga kasa, kasa gare ka, ungwoku gare ka, kai ga unguwa, kauye gare ka, kai ga kauyenku. Afuwa ne ga sunan bala a didin wanda kowa ya kamata ya shiga ya taimaka wa juna. Wanda dole sai mun dawo shine waɗannan yaran za mu saka su a kan titi. Sannan na uku, dole ne fa mu koma makarantunmu mu fara koya wa yaran nan namu sana'a. Idan mun fara koya wa yaran nan namu sana'a ba, to fa muna cikin hadari. Hadari da yaro zai tashi ba inda zai je, hadarin da yaro zai tashi ba bai iya sana'ar komai da zai iya samu naira 10 ba, hadarin da yaro kullun kai kanka kana cikin gidanka da yara wajen 10 karata sai dai kai ka fita ka je ka nemo musu. To yanzu ma hadarin yanzu ai yaran da suka fito suke wannan abun ba 'yan kuyin kuyin bane, yara ne waɗanda a takaice 'yan shekara 10, 'yan shekara 15, 'yan shekara iyakacin shekara 15 mafi yawan su. In ka duba waɗannan yaran a koma gidajensu, tsakanin su da iyayensu wa ida madoni, inda yanzu su ne ba su da lafiya da uwar da uban za su damu da su. Amma da yawan su idan uwan ne ko uban ba ni da lafiya, yamma tana yi zaka ga ya dauki bala ya tafi filin ba. Saboda haka wannan civic education shine zai zo, sai ma ka koya wa yaro tausayi. Ai idan ka koya yaro tausayi ba ma zai tunani zai ce zai dauki wuka ko iburma a wani, ba ma zai zo ce a shike ne zai dauki tambaya ko iburma a wani ba. Koya masa yadda dalilin da isa ya kamata ya zama mai tausayi.
To bari mu je ta bakin Alhaji Umar Atna wani magidanci a birnin na Lagos game da wannan matsala na zanga-zangan matasa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To alhamdulillah abinda ya jawo tsadar rayuwa wato kai tsaye shine jallabi janye tallafi na man fetur da gwamnati ta janye wanda daga wannan lokaci da shi tsohon shugaban kasa wato General Buhari ya mika mulki ga hannun shi mai ci a yanzu wato Ahmad Bola Tinubu take kafin ma yayi wani jawabi ko kuma cikin jawabin sai janye tallafi na man fetur wanda lokaci daya wasu abubuwa suka nannunku ko kuma ma kusan komai suka nannunku to wannan shine ya kawo tsadar rayuwa kuma abinda zai abi hanyoyi da za a janye wato wannan tsadar rayuwa shine abubuwa waɗanda wato suka janyo talaucin wato rashin aikin yi wanda rashin aikin yin nan sun jawo kuma ƙarar samuwar su ne sakamakon kamar rashin wutar lantarki kamar rashin zaman lafiya wato wanda wajeje da mutane suke sana'o'in su ko na kiwo ko na noma duk babu zaman lafiya to wannan ya ƙara kawo talauci sannan kuma wato da kuma wani bangare shi ma na bangaren yan siyasa wato rabuwar kai wanda wani zai gina wani abu wani kuma zai zo ya rushe shi wayannan abubuwa duka wayanda waɗansu suna sana'o'i ne a gurin wato zaka samu kuma an zo an rushe shi kuma wato an kuma koma daga farko kenan a sake sakowa wanda koda shi mai shagon ne yake da gaskiya ko shi ne bashi da gaskiya to wannan abubuwan duk sun ƙara kawo talauci matuka kuma amma an gwamnati sun zo ta kawo wayannan abubuwa da ake so waɗanda za su kawo tallafi wajen ganin cewa aikin ya samu to insha Allahu rabbi za a samu mafita wato a samu tallantarki a samu hanya mai kyau a samu security wayannan duka za su kawo sannan kuma su kuma matasa muna ba su shawarar su kowa ya tashi yayi kokari wajen neman nasa banda kuma rena sana'a aka samu wannan insha Allahu rabbi abubuwa za su yi kyau kuma bangare na shugabanci da nake na kwamitin marayu wato tsananin ne ya ƙara tsanani wanda ana ƙara mutuwa kuma marayun suna ƙara karuwa wanda shi ba abun dubawa ne wanda idan wato mutum ya nemi abin da zai ci ko ya nemi abin da zai yi bukata ya rasa to ba kwane yake yin tawakkali ba wani kuma sai ya zama ya koma hasada ga wanda suke da shi to shi yasa sai ga ana wato tashin zaune tsaye domin a tada fitina wasu wanda ba su da shi kaga wanda ba shi da shi dole ne zaka same shi yana cikin fushi a koyaushe to kuma wannan ya saka shi ma kuma wato marayun sun samu damuwa sosai duba da abin da muke ba su gudunmuwa kula da lafiyarsu kula da abincinsu kula da ilimin su na Muhammadiya ko na boko kula da wajen zaman su daidai gurgudu to ire-iren yan wayannan abubuwa ko sun ƙara garuwa ko masu ba da gudunmuwar ba wasu su sun wasu koma suna neman a ba su gudunmuwa to wayannan abubuwan su ne wayanda suka ƙara ƙarfi a cikin wato tafiyar wanda yasa barayin sun ƙara samun kunci kuma wayanda suke ba da gudunmuwa sun yi karanci sakamakon su ma wasu sun samu jarabawa a sakamakon irin abubuwan da suka sa a gaban su wannan shine abin da yake da akwai yana da kyau kuma gwamnati ta yi duba wajen ganin rashin zaman mutane ba sa aikin komai domin duk wanda fa kace ganin zaunar gari banza to irin rana ta zanga-zanga yake jira ya tashi ba jari babu sana'a babu wajen zuwa babu komai kuma ya zauna a unguwa yana kallon masu shiga yana fita amma su ne dan kwacin waya dan sace-sace dan wannan to ko suka suka zance to ga rana barna to wannan kaga ranar ta su ci to sai wanda karfin su ya dare kada ka yi kokarin mutane suna da abubuwan yi a koyaushe to sai kaga idan ko zanga-zangar aka zo za a yi mai kyau za a yi Allah ya saka alkhairi
to bari mu jiya wajen Dr. Dauda Mamakon Tagora masanin tattalin arziki a Najeriya mu ji yadda wannan matsala za a samu nasarar magance shi tunda dai matsala ne dake da nasaba da tattalin arziki Dr. Bismillah
a maganan gaskiya abin da ya haifar da wannan zanga-zanga din kamar yadda kai bayani shine matsalar rayuwa a koina kuma a duniya yawanci idan mutane suka ci karo da matsalar rayuwa ya zama na suna ganin cewa ba su da kyakkyawan makoma musamman matasa to kaga dole hankalin su zai tashi kaga matashi a rayuwar shi yace ta kusan karewa bai samu aikin yi ba wanda wani yayi karatu wani kuma yana kan neman sana'a bai da hanya da zai samu bai samu aikin yi ba ko ta wurin sana'ar shi ko kuma ta wurin aiki ko na gwamnati ko na masu zaman kansu. To kaga kuma yana da bukata ya inganta rayuwar shi, musamman yana so ya aure, shi ma ya haihu, shi ma ya samu iyali. To duk wannan zahi da radadi din da kuma shakku akan makoma shike haifar da irin wannan zanga-zanga. To kuma wannan kamar yanda ka faɗa yana da alaka a tattalin arziki, kuma kowace kasa, shi yasa akwai wani abu da Bature ke faɗin cewa watan tsari na kasa, watan national planning, wanda gwamnati ke tsarawa. Kaga tana da kididdiga na matasan da aka wayanda suka shiga shekarun kama aiki da gwamnati, da haihayen da aka yi da wayanda suka mutu, da kuma haɓakuwa na al'umman jama'a, don saboda gwamnati ta tarwa wayannan abubuwa ta hanyar inganta abubuwa na more rayuwa. To a gurguje kan magance wannan zanga-zanga, a ganina shine gwamnati gaskiya ta sake duba tsare-tsaren ta, musamman wanda ya shafi matasa. Na farko, kaga dole gwamnati ta gina harkoki na kamfanoni, musamman kananan masana'antu, ba kuma masana'antu kawai na masu kere-kere ba, musamman masana'antu da kuma samar da abin yi kamar irin kananan kasuwanni, waɗanda musamman kaga ta harkar noma da yake jama'an ƙasa suna da yawa, kuma muna da hilin noma a ƙasar nan. To kamata ya an ce an inganta harkar noma ta yanda wasu zaka gani ko su je su yi noman, ko su sayo kayan amfanin gona din su sayar da shi. Sai kuma harkar wannan tsadar rayuwa na ƙarin kuɗaɗen makaranta, kuɗin lantarki, kuɗin mota, kuɗin haya, to nan gwamnati dole sai ta shigo ta yi tsari.
To masararru a ne kuma shirin namu na wannan lokaci zai daga aya. Ni Babangida Jibrin daga nan birnin Lagos ke cewa huta lafiya.
Masha Allah. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Babangida Jibrin wanda ya jagoranci shirin daga Lagos, sai Fiona Wamai nan Dudu wacce ta daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke cewa ku biyo mu mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Mu huta lafiya.
To madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyin ku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku samo mana ansar wannan tambayar: wai shin guguwa daga ina take tasowa? Menene dalilin da yasa take tasowa? Ina kuma za ta je ne? Ko tana da alaka da wannan iskar da muke shaka? Masu tambayar haɗin gwiwa, Kari Bage Bajoga da Kawo Mai Ruwa Bajoga a jihar Gombe, Najeriya. To idan masu tambayar da ma dimbu masu sauraron mu na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Farfesan Ilimin Yanayi Abubakar Sadiq Umar na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola, jihar Adamawar, Najeriya, wanda ya ce:
farkon fari yana da kyau mu gane cewa guguwa yana ɗaya daga cikin manyan iska wanda suke kadawa a doron kasa, wanda yana tafiya cikin sauri, kuma a wani lokaci yayi tafiya mai nisa, yakan iya tafiya daga kilomita 50 zuwa har ma kilomita 350 a cikin sa'a daya a wasu wurare, misali kaman a Sahara inda babu abinda zai tare gudun wannan iska ne. So iska ne mai sauri kuma mai karfi, wanda a wasu lokuta yakan haddasa asara na dukiyoyi da kuma rayuka a wani lokaci. To yana da kyau shi bai tambaya da ma sauran masu sauraro su sani cewa iska baya kadawa sai da dalilai guda biyu. Kamin iska ya kada yayi karfi har ya tafiya mai nisa, sai wannan dalilan guda biyu sun faru. Na farko, ya kasance iskan da zai kada din iska ne wanda yake da yanayin sa sanyi, idan ya zo ya hadu da wanda yanayin sa yana da zafi. To idan suka hadu a wurin da suka hadu gaba da gabantan da suka yi din, sai ya sa iskan ya tashi sama. Iska mai sanyi kasancewa yana da nauyi fiye da iskan da yake da zafi, sai ya tura iska mai zafi zuwa sama. To idan ya tashi zuwa saman, to a dalilin hakan ne iska zai samu ya yi tafiya mai nisa, kuma ya tafiya a bisa wani karfi. To abin da yake faruwa a duniya shine iskan da yake kada a wurin ku ya dangana ga yanayin wajajin naku. Misali, a wuraren inda ake da sanyi kamar su North America da su kasashen Europe, iskan nasu mafi yawa iska ne mai sanyi, kasancewa wuraren nasu yana da sanyi. Mu kuma a nan Afirka, Nigeria da masu rawan su wurare a Afirka, kasancewa muna da zafi yafi wasu wurare a duniya, sai ya kasance mafi yawan iskan da yake tafiya a bayan kasa a nan wuraren namu iska ne shi mai zafi. Sabida haka, shi iska mai zafin da yake kadawa a wurin namu zai so ya yi tafiya ne wurin da iskan da yake da sanyi, wuraren da suke da sanyi kenan. Kasancewa a nan namu iska mai zafi sun yawa, sannan wuraren da suke da sanyi, kasancewa iskan su kuma yana da sanyi, so shi ma zai so ya yi tafiya ne ta wajajin da inda akwai zafi. Sanadiyar yin haka ne a cikin ikon Ubangiji Allah, shi ya sa akan samu sanyi wani lokuta a wuraren da yake da zafi, sannan wuraren da suke da zafi sukan samu, wuraren da suke da sanyi sukan samu zafi wani lokaci a wuraren nasu. Allah ya yi aikin sa ne haka saboda don a samu ya dan daidaita yanayi na wurare. Dan da ba haka ba, sai ya kasance wuraren da suke da zafi za su ci gaba da shan zafin su ba tare da suka samu sanyi a wasu lokuta ba. Haka kuma wuraren da suke da sanyi sai su ci gaba da samun sanyin su ba tare da sun samu zafi a wasu lokuta ba. Amma yanayin wannan tafiyan iskan nan, wannan iska ina shine yake kawo waɗansu canjin yanayi a lokuta-lokuta. To idan wannan iskan suka haɗu, zai zamanto kaman yaki ne a tsakanin su. Iska mai zafi da kuma iska mai sanyi suka haɗu, wannan wurin dagan da suka haɗu ɗin sai zamanto yaki mai ƙarfi zai faru a wurin. Abinda zai kasance, wani iska ne zai tafi sama ya dangana ga iskan da yake da ƙarfi, kuma a kullum iska mai sanyi shi yake da nauyi akan iskan da yake da zafi wanda ba shi da nauyi. Saboda haka idan suka haɗu, iska mai sanyi nan sai ya sa iska mai zafi ya tashi sama. Idan ya tashi sama kuma tafiya zai yi, ya dangana ga ƙarfi wannan iska ɗin, shine yawan tafiyan da zai yi da kuma nisan tafiyan da zai yi da kuma saurin tafiyan da zai yi a cikin lokaci ko sa'a ɗaya. Saboda haka asalin guguwa tana faruwa a wuraren da yake da zafi. Misali, kaman wuraren mu na Najeriya wanda muka gani a lokuta-lokuta da kuma wasu sashi abin na Afirka, ana iya samun iskan guguwa ta taso idan lokacin da iskan da ya zo daga wuraren mai sanyi suka haɗu da wannan iskan namu mai zafin, sai ya sa iskan namu mai zafi ya tashi sama. Sai kuma ana iya samun guguwa a waɗansu wurare a duniya, ba ma kawai sai a Najeriya ko Afirka kawai ba, kaman wuraren da su ma suna shan zafi irin kusan namu. Misali, kaman wajajen North America, California, wato arewaci America kenan, da kuma wurare kaman Mexico, kudancin America, su ma sukan samu iska mai zafi na kadawa a wurin su, wanda a lokuta idan iska mai sanyi ya taso daga Europe, misali daga Canada da masu rawaran su wuraren da suke Europe, suka kada ta wajajin wannan area da na ambato su din nan, to idan suka je suka haɗu a wurin su ma suna iya su haddasa guguwa. To guguwa dai yana faruwa a wurare daban-daban a bayan kasa a duniya. So idan wannan iskan ta tashi tana tafiya mai nisa, mafi yawa kamar yadda na faɗa daga fari, za ta yi tafiya ne wuraren da yake da sanyi, domin me can ne ake da bukatar wannan iska mai zafi din. So idan ya yi tafiya, zai kasance tasiyan zai dangana ga karfin iska din. Amma ba lalle idan ya je wasu wurare kamar su Europe da su North America ya kasancewa da suna guguwa ba. Yana iya ya koma wani suna iska daban. Misali idan ya ketare ya shiga wuraren da yake da sanyi zai kasance abinda ake ce da shi hurricane, wanda shi ma yana daya daga cikin yanayin iska na guguwa wanda yake haddasa asarar rayuka sosai. Haka ma idan ya tafi ta bangare wuraren su Pacific Ocean, su Atlantic Ocean, wuraren su India da su Asia, idan suka tafi wajen bangaren can su kuma suka koma wani iska daban wanda ake ce da shi typhoon. To ka gani an fara ta da guguwa, amma idan ta crossing waɗansu sassan duniya sukan canja suna ba guguwan da, amma kusan tafiya ɗaya suke, saboda su ma irin iska ne wanda yake saurin tafiya kuma yana haddasa asarar rayuka. Mukan sa labaru akan yanayin asaran da hurricane yake kasancewa yana kawo waɗansu sassa na kasashen Turawa da kuma Amerika. Haka kuma wannan iska typhoon din shi ma yana haddasa asarar rayuka sosai da dukiyoyi a wuraren su Sri Lanka, Indonesia da ma wurare da yawa a Asia. So bai kasance kawai sai a wajajen Afirka ko kuwa a Najeriya shine guguwa take ba. To shine abin da yake faruwa. Iska ba zai tashi yayi tafiya ba sai ya kasance yana da bambancin yanayin iska din. Akwai mai zafi, akwai mai sanyi. Idan suka hadu sukan haddasa wani yanayi daban wanda zai sa iska din yayi tafiya. Sai kuma guguwa din me yasa shi yakan tashi zuwa sama maimako ya tafiya a kasa, akan kasa bayan doron kasa sai ya tashi sama? Saboda kamar yadda na faɗa, idan iska mai sanyi da iska mai zafi suka hadu, to yaki ne sosai a tsakaninsu. Ala misali, idan ana yaki irin an ja daga ana yaki, to karfin yakin nan yana wurin da aka fara haduwa daga bangare duka biyu, yafi inda yake can baya-baya a kowane bangare. Wurin da yakin ya fara haduwa yafi karfi, to haka wannan iskan kuma wurin da iskan nan suka fara haduwa, wato ana ce da shi front, wannan wurin iskan yafi karfi. To shi yasa zaka ga iskan sai ya tashi sama guguwa yana kadawa, yadda ake kiransa da suna whirling wind. Iska ne mai juyawa yana kadawa yana tafiya sama, yana dada yaduwa, yana dada fadi. In ka duba hoton guguwa zaka ga daga kasa yana nan siriri, in ya haura sama sai ya yadu, saboda a sama din sararin samaniya babu abin da zai tare shi. So zai fi yin karfi a sama, zai fi yaduwa ya budu sosai idan aka kwatanta shi da kasa inda ya fara tasowa din, saboda akwai wasu abubuwan da zai dan tare karfin sa ya rage masa karfi da kuma buduwa a kasa din. To shine abin da yake haddasa haka. Sai kuma tambayar sa na biyu cewa ina za shi, to na riga na fada zai tafiya ne wuraren da yake da sanyin yanayi. To tafiyar sa zuwa wayannan wurare ya dangana ga karfin sa, saboda iska ne wanda yake tafiya daga kilomita 50 zuwa har wajen kilomita 350 a sa'a daya. So idan ba wani abu ne ya faru a hanya wanda ya sha karfin wannan iskan ba, to iskan nan yana iya ya tafiya mai nisa a cikin lokuta kadan ko kuwa a cikin kwanaki kadan.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na karshe na ansar wannan tambaya kan guguwa. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar, Professor Abubakar Sadiq Umar na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola jihar Adamawar Najeriya, da kuma wakilin mashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado, da wanda ya bayar da umarni, da kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Da haka kuma muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Aisha Ma'azu da Titiya na gabatar da shirin, da Fiona Omanman Dudu da ta bada umarni, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri, ku kwana lafiya, sai da safon ku.